gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
wani wakili a zauren majalisar kasa daga jihar Katsina Honorable Fatu Muhammad ya bayyana takeici bisa yadda idanuwansa suka gano jami'an custom na karban na goro daga hannun fatake domin su hale musu shiga da fitar kayayyaki ta kan iyakar wannan kasa da jamhuriyar Niger batu kenan da Honorable Aminu Jingau ke cewa ya san arina tunda dai kasar bata kai mizanin rufe kan iyakokin tsandauri ba duba da halin kunci da talakawa suka samu kai a gwamnatin jam'iyyar APC sai dai mutanen karkara a nan Kano sun ce wannan mataki na rufe kan iyakoki ga bata kai su domin yanzu ne suke cin riba amfanin gona waɗannan da ma sauran batutuwa na siyasa duka na tafi ta cikin shirin kowanne gauta na wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum Salisu Bakwayo ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shiri na kowanne gauta shirin da ke kunshe da tsantsan rayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ya bada dama da alama ana samun tufka da warwara kan manufar rufe kan iyakokin tsandauri da gwamnatin tarayya ta yi umarni tun a ƴan watannin da suka gabata wannan dai batu ne da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma musamman ma masu nazarin tattalin arziki wanda wasu ke ganin babu wani kwakwaran dalili na kan rufe iyakoki tunda dai babu wani tanadi da gwamnatin ta yi wa al'umma da ka iya cike guraben asarar da hakan ke haifarwa domin an ce alƙalma sun gaza gano lissafin makudan kuɗaɗen da masu fitauci ke tafkawa a kowace sa'a ta agogo sakamakon lalacewar kayayyakin da ke jibge akan waɗancan iyakoki a hannu guda kuma ga kukan yunwa da wasu daga cikin al'umma ke yi sakamakon tsadar shinkafa da suka ce ta taso magagarar talaka ko da yake ministan noma Sabo na Nunu ya ce ai abinci ya wadata a Najeriya amma ga mutane irin su Honorable Aminu Abdullahi Jingau tsohon wakilin al'umar Gwale a zauren majalisar dokoki ta jihar Kano na ganin cewa akwai buƙatar sake duba akan wancan umarni domin alamu sun nuna cewa an wuce gona da iri idan an yi duba da halin niyasu da al'umma suka samu kai sakamakon rufe waɗancan iyakoki
a yadda al'amura suke gudana gaskiya ya kamata shi shugaban ƙasa da kuma ƴan majalisar na ƙasa sanad da refs ya kamata su ringa duba ana huce gona da iri kuma ana yin abin da yake baya ka'idar dokar ƙasa shine daga dokar in an ce ƙasa constitution zuwa al'amuran da suka yi wasu dokoki musamman na custom abinda yake faruwa a ƙasar nan ya kamata lalle majalisar ƙasa da kuma shugaban ƙasa in ma bai sani ba majalisa ta sashi akan turba ya gane al'amuran da ake harkar masu harkar wai fasakoro a ce custom ba daidai bane kaga na farko abinda aka yi na farkon nan shine akan azabtar da cewa rufe boda saboda shinkafa ba shinkafa bace kai matsalar ƙasar nan in an ce ma za amma duk abin da zaka rufe shi a ƙasa dan dan kasuwa masu kawo kaya na ka'ida wato wanda za a ce janu kaya ba wanda kayan da ake ganin ba na daidai bane ko a ce bindiga ko a ce wani abu na mugunta ko wani abu dai na bugarwa kuma a abinci ya kamata ƴan kasuwa a mulkin demokradiyya da aka zaba ya kamata ƙasa ta sanarwa da ƴan kasuwa daga lokaci kaza zuwa kaza kowane ɗan kasuwa ya tabbatar kayansa ya zama ya shiga ƙasa domin za a rufe boda
to amma an jiyo gwamnatin kusan tsawon lokaci na gargadi na cewa za a rufe kan iyakokin nan saboda abubuwan da kaje su zo na abubuwan da ake gani na ba daidai ba
Allah na sha gani a bude container a gaban dugogi amma asali za a ce an kawo takalmi ne ko ko an kawo tufa material ne amma haga a gaban dugogi ko a ce za a kawo magani kaga fake magani a cikin sa da wani abu
wannan bai isa hujja ba
bai isa hujja ba ni a duba na da kuma tsarin kasa da national har da dokar custom din domin dalili yanzu misali a irin wannan da kake kai kuma wannan magana Najeriya fa a duk duniya da suke diba shinkafa ni ina magana ne akan shinkafar nan da aka yi shinkafar Najeriya ta mu ta arewa ko kuma ta Hausa ba ta isa ta ciyar da mutanen ƙasar nan ba abinda na faɗa kwanakin baya kenan
to ai idan kai magana shinkafa wasu suna ganin kamar da shinkafar ake fakewa ake shigo da irin waɗannan makamai da miyagun
kwayoyi mutumin da aka samu zai shigo da shinkafa a gan shi da makamai a duniya shi kafin an kisa ne mai kama ya masa ba ɗauri ba idan kuma shinkafar ice zai kawo ika shinkafa pek shinkafa ai season din ta sannan a ladabta da shi ba a taɓa yin ko ɗaya ba Saudi Arabia abinci kama ta America tana siyan shinkafa daga Thailand, Indonesia, Malaysia, duk duniya a inda kasashen da suke siyan shinkafa to da ƴan kasuwa su shiga da ita. Najeriya gane kawai tafi.
To baka jin cewa su waɗancan kasashen watakila ba su da ƙasar da za ta iya noma shinkafar da za ta ishe sa waɗannan kasashen.
Aka ce China tana siyan shinkafa Malaysia, bayan China kafin ta rufe border ta sai da ta yi announcement shekara kusan 25 ta ne tana announcement kafin ma ta rufe ko kuma ta iya ci da kanta yau China tana da mutum kusan biliyan 1 da miliyan 800 maybe mata India ce mutum biliyan 1 da miliyan miliyan 400 zuwa miliyan 500 kaga ba mu kama ba kuma da muke ma mu Najeriya mu muka fi kasa daya muka fi Ghana fa kai muka population din Ghana bai kai jihar Kano ba population din Ghana bai kai jihar Kano ba abinda muke so babu wai wani zance muna gaya wa al'umma ne talaka nan fa su suke zaben nan kuma su ake azabtarwa ala ayi halin
azabtarwa ko kuma kyautata musu
a azabtar da su ake domin a yanzu haka akwai wanda gasa zahiri an tura shinkafa kawai saboda yunwa su ba za su samu fara batun da iyakar Lagos da Kwatano ko Benin border amma gashi shinkafa suka kudunduno a jikin su mata ba maza ba suka kudunduno shinkafar a jikin su kuma suka koda ba musulmi bane suka nuna musulmi ne su domin har da hijabi suka rufe shinkafa da in ka daura ta mata daya da ta mata ta biyu gaba daya a shari'a bata kai mutu kwano 10 ba amma an zo custom wasu na ci an ce custom ba su ake ana sa su suna zazzage ga duk jikin su shinkafar da za su ci saboda su ba za ma su samu ya Hausa ba kuma ya Hausa ake ci a dukkan supermarket a Abuja ya Hausa ake ci a dukkan ko ina
sai dai wannan batu da Honorable Aminu Abdullahi Jingau ke yi kusan a iya cewa buri yayi kama da mutum la'akari da kudirin da wakilin Sandamu mai Adwa da Daura Honorable Fatu Muhammad ya gabatar a zauren majalisar kasa a farkon makon da muke ciki wanda ya miƙe gaban zauren majalisar tare da nuna takeici bisa yadda idanuwansa suka gano jami'an custom na cin karansu babu babbaka akan iyakar kasar nan da jamhuriyar Niger.
We all know the borders are closed but they still allow things to go in and out. I'm a living witness and I stand to be corrected. Therefore yesterday I was there around 1 a.m. nobody knows. I saw what they are doing.
Yace dukkanin mu muna sanar da cewa a hukumance an rufe waɗannan iyakoki amma ina mai tabbatar muku da cewa har zuwa yanzu ana harƙalla ta shige da ficen kayayyaki a wannan waje. Ya daura da cewa shekaran jiya ina wajen da misalin karfe 1 na dare sai dai babu wanda ya ankara da zuwa na wajen. Na kuma je ne domin gane wa idanuwa na abubuwan da aka ce suna faruwa a wannan waje. Saboda haka ne ya mai girma shugaban majalisa akwai buƙatar gayyato shugaban hukumar custom wannan gida domin amsa waɗansu tambayoyi. A dan haka ne nake buƙatar haɗin kai da goyen bayan ku a matsayin mu dake wakiltar al'umma a wannan zaure. Amma dai mu sani cewa muna yaudarar kawunan mu ne kan abin da muka san ba zai yiwu ba.
We should not deceive ourselves. If we want to do the right thing, let's do it. If we are not going to, let's allow it. Thank you very much.
Sai dai kuma a nan Kano akwai mutane da ke ganin wannan mataki na rufe kan iyakoki tamkar gata ne ga manoman karkara. Wannan kuna kunshe cikin ra'ayin Honorable Abdullahi Sakarma da ke ganin tsakaninsa da shugaba Muhammadu Buhari sai Hamdala. Idan har ma ana neman masu laifi a cikin tsadar abinci da ake gani, to kamata ya a tuhumi 'yan kasuwa.
A matsayin ɗan ƙauyi da nake da iyaye masu noma, ni kuma nake noma jifa-jifa. Nun ba zan ce ina noma regular kamar shauran manoma ba. Akan kishin harkan kayan abinci da ake shigowa da su, basta specialty shinkafa, ni ina goyon bayan rufe boda. Na ɗaya, na biyu akan harkan shigo da makamai da ake shigo da shi ta makwatanmu, shi ma ina goyon bayan rufe boda. Amma a ɓangaren shauran abubuwa masu mahimmanci wanda doka ta yadda a shigo da su, wanda zai taɓa mutuncin 'yan kasuwanmu da suke taimakawa shauran mutane da suke ƙarƙashin su a matsayin su na 'yan kasuwa, ni ba na goyon baya. Tunda doka ta yadda shigo da su kuma an yi tsarin da in za su biya komai na kaida na duci da za su shigo da su, ni ina goyon baya a wannan, a tantance su, a tabbatar da babu wani abu na illa, kuma doka ta yadda shigo da su a shigo da su.
Wancan da kace kana goyon baya, kana nufin a yanzu kayayyakin masarufi musamman kayan abinci da kake siya baka ga canji ba?
Na ga canji ta wani bangare don saboda Allah subhanahu wataala ya ma da mana albarka. Na ɗaya, na biyu al'umma sun asa kiran mai girma shugaban kasa, an dage ana noma, 'yan kasuwa, ma'aikata duk an shiga noma 100%.
Amma wani tasiri noman yayi tunda an ce kayan abinci har yanzu tsada yake, ƙara hawa ma yake fiye da baya.
Eh to, ga mutanen birni da suke zauna suke zaman jira a kawo musu, amma mu 'yan ƙauye mu alhamdulillah muna ganin sauƙin kayan abinci.
Anya za a yi da kai ganin cewa yawancin abincin daga ƙauye ake fito da shi a kashi birni a ce kuma yana sauki.
Masu kuɗi ne suke zuwa su saya su kawo birni su ƙara kuɗi abin da su gara ba. A nan ma zan yi amfani da wannan gaba mai albarka da aka samu, na in kira ga mutanen mu 'yan kasuwa su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, kuma gwamnati ta shiga harkan kasuwanci. Don gaskiya saboda Allah ana ba gwamnati matsala a wannan ɓangaren, mutum zai je ƙauye ya so a cikin sauki ya zo ya sayar da shi abin riban da ake sawa babu tunani a ciki.
Alhaji Abdullahi Sakarma kenan ɗan siyasa a nan Kano. A wani cigaban kuma akan wannan batu na rufe kan iyakoki, a yanzu haka ana can an shiga wani zama na musamman tsakanin ministan harkokin kasashen waje Geoffrey Onyama da kuma wakilan jamhuriyar Niger da na Benin a birnin tarayya Abuja, kamar yadda kafar sadarwa ta Solace Best ta rawaito. Ko da dai babu wani cikakken rahoto kan sakamakon wannan ganawa, amma dai ana da tabbacin baya rasa nasaba da tunanin lalubo bakin zare dangane da matsalolin da suka shafi rufe waɗannan iyakoki. Bari mu jingine wannan batu haka albashi a cikin shirye-shirye mu na gaba makura. Mu kalli matsayin matasan da suka yi gwagwarmaya tabbatar da dokar nan ta Not Too Young to Run, matsayi kenan da 'yan gwagwarmaya suka ce tun bayan tabbatuwar wacce doka suka gano cewa akwai sarorin a kaba. Domin idan akwai abin da ke barazana ga ƙudurin matasan, to bai wuce rawar da siyasar kuɗi ke takawa kafin nasarar zaɓe ba.
a baya zaka ga kafin a rage shekarun takara matasa da suke da shekara kasa 25 ba za su iya yin takara ta majalisar jihada ta yin wato sauran kujeru ba amma duba da sanin da aka yi wannan doka matasa suka samu wannan dama sai muka ga cewa ba za a bar matasa a baya ba ya kamata mu shigo a dama da mu nuna mu ma zamu iya wannan shine yasa na fito wannan
takara za ku iya din
zamu iya sosai kuwa ai wannan ya nuna cewa zamu iya kamar ni yanzu a karamar kuma nasarawa ni ne na zo na duk bayan jami'in da suka fito kuma kurubin da suka na samu tun da cewa a zabe mai zuwa dan matasa suka to suka hada kai suka jajirce to zamu karba ne wato ragama shugabancin ita wannan kasa ma gaba daya
to me zaka ce dangane da wata ila abinda ka lura da shi na fitowar matasa masu karancin shekaru irin ka su shiga harkar siyasa a dama da su
ba zai wuce kalubale ba akwai kalubale na yanayin wato rashin kasan ita kanta siyasar Najeriya an gina ta ne yanzu musamman ta demokradiyya 1999 zuwa yanzu an gina mu akan siyasar kuɗi wannan ya lalata matasa da yawa wanda suna ganin ba za su yi zabe a bisa cancanta ba a bisa inganci ba sai ainihin wato a basu kuɗi wannan takara da muka yi mun fito mun nuna wa matasa cewa ba mu da kuɗi mun wayar musu da kansu akan ainihin wato shugabanci na gari kuma sun ji abin da muka faɗa musu sun fito sun ainihin wato zabe mu amma wannan ya nuna cewa dole sai matasa sun shonin din sun aje siyasar kuɗi a gefe dan suna so a gyara ainihin wato wannan lamarin
abu ne mai yuwa
matukar za mu zo kamar yadda na maka mu haɗa kanmu saboda su wayannan tsofaffin da muke tunkara mutane ne wayanda sun gama gina kansu suna da kuɗi wannan kuɗin shine kadai yake zama ainihin wato barazana ga matasa kuma dole su ma shi jami'u sai sun rage ainihin wato form kudin form din tsayawa takara wannan shi ma yana zama kalubale amma duk wannan shi ma ba wani kalubale bane mutane muna iya zuwa in matasa muka hada kai ana iya hadawa matashi guda daya kudi ai funding din sa a ba sa dama ya fito takara ina tunanin kafin nan da 2023 shi sa na rubuta experience ina daga nan zuwa 2023 zamu zauna zamu kara da strategizing mun ga yanda zamu taking over din ainihin wato shugabancin wannan kasa mun ga matasa sun shigo muna rike da ainihin wato like 60% kaso 60 na ainihin wato shugabanci a kasan nan insha Allah.
Honorable Adnan Muktar Tudun wada kenan wallafin littafin Note 2 Young Tron. Idan muka sake dubayya kan sha'anin yan fansho a nan jihar Kano kuwa har yanzu dai ana ci gaba da yin kira ga Gwamna Kazimul Islam na Kanawa da ya duba ga makomar mutanen da raunin shekaru suka haifar musu da barin aikin gwamnati amma tsawon lokaci babu kudaden sallama wato gratuity. Aminu Maidawa fage ne a yau ya sake zuwa akan wannan batu.
Tun ya zo ya gama aiki yanzu in ya rubuta ritaya sai ya zauna shekara biyar fa yanzu ba a biyan gratuity a jihar Kano dan Allah dan Annabi ina adalci kuma yanzu daga June 20 zuwa July 2020 malamai 6000 za su yi ritaya ina makoma kudaden su
amma wani zai ce Aminu Maidawa yana daya daga cikin waɗannan malamai da suka yi ritaya san ba a ba su haƙin su
amma dai ka san ba kura ce ta haifan ba mace ce ta haifan saboda haka dan adam ne ni ina da yan uwa ina da aminai ina da mutane a ciki
ke ga mai
dan jihar Kano ne ni wannan kuma mai gaya min ko mai waye ba zai yi ba in zo in baka labari biyu yawa ni dai nazo na faɗa kuma mai girma gwamna muna ma wannan abin ne saboda mu muna kaunar ka samu ka haɗu da ubangijin ka salamun salamun saboda azabtar da mutum da hakin sa manzo Allah ya yi ka biya mutum gumin sa tunkan hakin sa
amma ita wannan gwamnatin ba za ku gode mata ba duba da yadda ta zo ta tarar da barkatai ba suka na gwamnatocin baya da take ta kokari ta sauke nauyin su
ka taba ganin waɗanda suka fito a baya an ce an shekara biyar ba a biya gratuity ba dubba sukan da aka bada
nawa gashi nan yan fanshin har ƙara suka nemi su kai waccan tsohuwar gwamnati ta kwankwaso da ta dauki kuɗin su ta canza musu alkibula
ai da aka canza alkibula ba ta akai an cinye ba kuma ba kasa biyan gratuity akai ba gini akai musu su kuma wannan shika shige yanzu da aka je aka tabbatar da abin an yi wani abu ba ai komai ba alhaji ba a kin mutun halin sa ake ki kuma abin da yasa kaga muke gaya wa mutane irin wannan saboda yanzu yanayi ne na siyasa kuma gwamna siyasa kawo aka zabe ka kuma al'umma na jihar Kano gabaki daya idan ka biya zaka samu farin jini
amma me yasa gurin da daidai ina aikace-aikacen da yake gabatarwa da al'umma ba kwa iya zuwa ku zo ku ce masa yayi daidai sai dai kullun ku dinga cakulkulun gwamnati
to a yanzu aka faɗa min guri daya da gwamna yayi daidai a jihar Kano sai in yaba mai mutane
dubban malaman da ya diba wanda aka dauke su za su koyar a makarantun firamare
kai yanzu saboda Allah da Annabi in aka ce an diba malamai a jihar Kano sai ka ce an diba a cikin mutum 40,000 da wani abu za a dauki mutum 1,000 sai ka ce maka an yi miki
na ba ragewa akai ba tunda wannan ne karo na farko kuma an ce za a dinga duk bayan lokaci zuwa lokaci
ba a rage ba idan ana kishin mutane za a dauki malamai ana kishin ilimi a gyara wurin da ake zama amma note kace kana da aji mai barin goro yan aji dai suna kallon yamma yan aji dai suna kallon aji biyu saboda haka alhaji haushin bakin kare baya kawo kura shiga gari komai duhunta da sannu abba zai karbi kujerarsa
gobe
in Allah ya yarda
Aminu Maidawa fage kenan dan siyasa a nan jihar Kano da wannan kuma bari mu tattake zuwa kananan hukumomin kira da bebeji domin jin shirin da matasan jam'iyyar APC a yankin ke yi kan batun shiga zaben kujerar majalisar wakilan tarayyar wannan kasa kamar da yadda kotu ta yi umarni ga hukumar zabe bayan tabbatar da rashin ingancin zaben watan Fabrairu da ya gabata. Akan wannan matsayi ne Abdullahi Abban Hassana ya zo yin kira ga jagororin jam'iyyar APC a nan Kano da su duba da idanuwan basira wajen dauko musu wanda zai takara a jam'iyyar APC.
Ina kira ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam da shugaban jam'iyyarmu Pres Abdullahi Abbas da Hajiya Dr. Goggo Uwar Marayu. Muna kira gare su waɗannan jagorori namu ga wani matashi sardaunan matasan Bebeji wato Honorable Ibrahim Adamu Tiga mun fito da shi takara ta dan majalisar tarayya da yardar Allah shine muke neman gudunmuwa a gare ku mai girma
majalisar tarayya na ina
na iru da Bebeji
an riga an gama da wancan tsari ba magana ce ta yanzu wanda suke kai da su za a zo a ƙara bugawa tunda cewa a sake zabe
to ai wata waki a ce Allah ya kawo mana ita wanda kuma anan muke neman mafita a gare ta domin wannan mutum da yake kai ai jam'iyyar ta dakatar da shi tsayin shekara guda ko ba ka da labari ne dan jarida
to in an dakatar da shi fa
to yanzu so kake kenan a sake tsaye da shi takara wancan ya sake kai mu kotu ta kwace zaben ta bayan wancan
kotu cewa ta yi a sake zabe doka ta ce a zo a canja shi ne
a ai ita dokar ita ta yi hakan kuma da wannan nake so in yi kira ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje a tsayar mana da dan asali wanda muka san asalin sa ya san namu wanda zai iya domin mutumin nan da muke magana akan sa ba fushi ya tsaye kansa takarar nan ba al'umma ne kiru da Bebeji mai ga sha'awar mu zo ya tsaya mana takarar nan shi Honorable Ibrahim Adamu Tiga domin jajirtacce ne domin shi Bahaushe ma yace mai kaman zuwa karan aika mun san mutumin nan zai iya bai zama ko shugaban mazaba bai taba zama ba amma ya taimaki al'umma daban-daban ya nema matasa aiki mutumin nan fa sakataren mazaba ya taba rikewa sai legal adviser na karamar hukumar Bebeji amma ya nema matasa aiki sama da mutum 136 sannan ya bawo matasa jari sama da mutum 207 sannan mutumin nan sallar duniya da ka sani sai ya zo ya raba yadi da shadda da atamfa sama da guda 841 mutumin nan mu yake sa mu raba abubuwan nan ga talakawa waɗanda ba su da karfin yin haka to wannan mutum ai shi ya fi dacewa kuwa da a tsayen mana da shi
Honorable Abdullahi Abban Hassana kenan shugaban wayar da kan matasan jam'iyyar APC a karamar hukumar Bebeji daga yankin sanatoriya ta Arewa kuwa a yau ma dai mun sake karbar bakuncin Alhaji Sani Garka Danbatta wanda ya shigo domin dorawa kan yabon gwamna Ganduje bisa kalkalle lungunan birnin Kano amma fagarkan ya ce akwai sauran tsalle a karkara tunda dai babu kwararrun yan kwangila irin su injiniya Nuhu Jalla
a karkara salamu alaikum muna roƙon mai girma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje muna da dan kwangila a Santoriya ta Arewa a Santoriya ta Arewa ma a Danbatta shine wa injiniya Alhaji Nuhu Jalla
me kuke so ayi
mai farkin aiki
me kuke so ayi mai baba
wato a wannan langun kakal ina roƙon mai girma gwamna a baiwa injiniya Alhaji Nuhu Jalla domin me yaro ne mai rukun amana in ye titi to mahadi katuri
kana so ka ce baba yafi kowa iya aiki a yan kwangilan da muke da su a nan jihar Kano
a kwarai kuwa domin an ga ka dalili shi ba zai tofi daukar haya greda ba ko haya tifa duk abin da yake na hayan abin da ai aiki da shi to injiniya Nuhu Jalla yana da shi kuma ka tambayi Musa Ilyas Kwankwaso ya san shi
yana jin ka ma
haka to Musa Ilyas Kwankwaso muna roƙon ka kai ma a matsayinka na raya karkara to ga injiniya Nuhu Jalla ka san shi domin me ka bashi aiki a Danbatta ma titin da ya mada yana nan kamar yau akai tun lokacin ya karau kamar yau akai
ko dai sabunta shaka
bayan haka kuma a tambayi mai girma kan Toma Hayatu Doro sallau ya bai titi daga Danbatta zuwa Danya tun lokacin da yana nan kamar yau aka yi dan haka nake roƙon mai girma gwamna da mai girma kuma hinan raya karkara to ga dan mu dan halan namu mai girma injiniya Nuhu Jalla a aikin karkara salamu alaikum duk inda za a yi ko ba a Danbatta bane a bahi bayan haka ina kira da ciyamomin mu guda 44 to ga injiniya Nuhu Jalla mai aiki Mahadi Kature musamman chairman dina na Danbatta Alhaji Idi Haruna Zago da chairman din makoda da na kunci da na tsanyawa to kraman kukun sanyi a wajen aiki mai aminci
Alhaji Sani Garka Danbatta kenan sarkin yakin jami'ar APC a yankin sanatoriya ta Arewa yake da shi ma matashi Bashir Shata ya bakunce mu dauki da sakon al'umar garin Gammo bisa aikin wata hanya da aka ce wani dan kwangila ya dauki gaba ra'ayi watarwa
duk wanda zai gode wa Allah bayan ni ne to kuma ƴan gogurmiya na ƙasa da suke taimaka mana a zo a taimaki ƴan karamar hukumar Kabo a zo a taimaki talakawa da makarantu da hanya da sauran abubuwa na cigaba ciya man kai ma mun ji kayi godiya da sauran mutane to mun zo mun tabbatar da wannan abin haka ne dan wallahi yanzu ma greda tana can ana aikin nan na gammo saboda haka muna ga mutanen gammo ku an sallame ku yanzu za a tashi daga Kabo a tafi Hawwade a tashi daga Kabo a dau hanya ta tafi Masanawa wannan tsarin shine muke so kuma duk wannan aikin bai samu ba sai bisa jagoranci Amini dan uwa na mai girma kwamishinan kananan hukumomi da yake koke-koken da muka ya dauko kamfanin sa guda yace duk abin da karamar hukumar Kabo take so zai mata to wannan haka ake son Aminu wanda in yaji abin da yake damun ɗan uwa ko kuma abokan da suke abokan aiki na ɗan uwansa yazo yayi
amma ba bangishiri in baka manda za a yi ba
ko bangishiri in baka tuwo za a yi Khalid mu abin da aka yi mana karamar hukumar Kabo duk wanda zai taimake mu shine namu saboda haka muna kira ma ga kwamishinan kananan hukumomi Isa ɗan baban nan in da hali kujerarka ta kananan hukumomi ana dauka a bada dani ka dauka ka bashi dani ko sati biyu ne domin abubuwan da ya mana Khalid a karamar hukumar Kabo mu ya kama fitar da mu kunya in aka kama gyara na makaranta zai yi bohol zai yi ba tare da ya kawo kwamishinan nan ba saboda kauna da yadda kwamishinan yace ya taimake shi shi ma zai taimake mu to duk wanda zai taimake mu ko a Misira kake ka zo karamar hukumar Kabo muna tare da kai kuma tunda ka ce saboda kuma shi kawo hukumomi kake wannan abu muna godiya Allah ya tabbatar da alkhairi dukkanin bukatunka kamar yadda kake so ka share mana hawaye kai ma Allah ya biya ma domin mu akan gogormiya akan ta muka ginu duk wanda zai taimake Kabo shine namu
kina akwai bukatar a gaba kina
akwai bukatar a gaba haka titin kanye zuwa Kabo shi ma mun ga wa dan kungilan idan ba zai yi shi ba a kwace shi a bawa Isa ɗan baban nan
matashi Bashir Shata kenan dan asalin Kabo mazaunin unguwar Sharada a ci gaba da kawo muku kan yadda take kasancewa dangane da masu rakiyar sabbin kwamishinonin da gwamna Ganduje ya nada kuwa a yau muna dauke da sakon Honorable Hudu Usman Zainawa da ya kasance cikin kunshin tawagar da suka samarka Honorable Muhammad Mahmud Santsi zuwa ma'aikatar kasuwanci ciniki da masana'antu ta jihar Kano an jiyo inda chairman ɗin ke tabbatar da cewa mai kamar zuwa kan aika
yana kaga tawagar nan ta nuna cewa ya zara da kowa lafiya kuma mutum ne jajirtacce mutum ne mai mu'amala kuma mutum ne a siyasa ba shi da fitina mutum ne ya yarda da kowa ya yarda da shugabanci ya yarda kuma da matasa yana iya tushen din kowa yadda ya kamata wannan ta nuna cewa hakika yana da hakuri da juriya a tafiyar siyasa wannan ita ce ta hira nuna mai shaida cewa dukkanin al'ummar Gezawa daga wasa sun halarci wannan rakiya ta sa wanda duk ba gani ba to wakilin sa ya zo duk shugaban da yake karamar hukumar Gezawa daga wasawa manya da ƙanana sun halarci wannan wuri dan haka wannan yana cewa tafiyar da kafar kowa da kowa a garin hukumar Gezawa daga wasawa
ya kuma kake hangen rike shi mukamin kwamishina na kasuwanci da gwamna ya bashi a yanzu
to alhamdulillah kamar yana kwada kuma daman muna gode mai girma gwamna da ya bashi wannan matsayi domin ya aje kwariya a gurbinta domin daman Mahmud Santsi daman can tunda ya bar siyasa ko ya bar wato kawunsulan sa sana'a ya tafi harkar sana'a yake yi har izuwa yanzu nan kamfani ne da shi yake gudanar da harkokin kasuwanci kaga wannan yana cewa ya san harkar kamfanninka da kuma kasuwanci wannan ya san harkar sai da ya kamata kuma mun yi imani yanda yake iya mu'amala da mutane kowa da kowa ba fushi babu dagawa babu girman kai wannan yana cewa zai iya yi domin duk dan kasuwa abinda aka sani rihi ne cewa rahin girman kai rahin dagawa to ba shi da sadawa kuma yana iya mu'amala da kowa irin dan adam kaga wannan yana cewa zai iya rike wannan kujera da yadda Allah kuma zai ba mara kunya
Honorable Hudu Usman Zainawa kenan shugaban majalisar karamar hukumar Gezawa kafin mu sallama kungiyar ci gaban matasan garin Dawanau da wayar da kan al'umma karkashin jagorancin Mustafa Bala Bahago na mika sakon godiya ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa nadin injiniya Mu'az Magaji da wakin tofa dan Sarauniya a matsayin kwamishinan ayyuka na jihar Kano nadi ne da suka ce gwamnan yayi shi bisa cancanta tare da dora ƙwarya a bisa gurbinta sako ne muka karbe shi mai dauke da sa hannun kakakin kungiyar Salisu Ahmad Gwadabe
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
a madadin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin ni Salisu Baffayo da na gabatar nake fata a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a